Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 da kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat dan mai soro daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 23 ga watan Agusta, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Mutane biyu sun rasa rayukansu, kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin Paris. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lawyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka dora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis.
Kanin labaran kenan. Hukumar ilimi a jihar Katsina ta bayyana alfanun shirin musayar ɗalibai da jihar ke yi da Amurka.
Abin da muka gani bisa ainihin ɗabi'oyinsu da kuma cigabansu a ilmance a tsakanin da Allah abin yabawa ne.
Muna kuma da rahoto na musamman kan wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi. Kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis a wannan shirin, Jummai Ali za ta shigo da shirin Sai Bango Ya Tsage, inda yau ma shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin masu saurare. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Mutane biyu sun rasa rayukansu, kana ɗaya ya samu mummunan rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen garin birnin Paris. Lamarin ya auku ne a traffic da ke wajen garin na Paris, wanda ke yammacin babban birnin Faransa, inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma, 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Tuni dai kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin a wani bayani da ta fitar ta kafar yaɗa labaranta ta Amaq, inda ta ce maharin ya amsa umarnin da suka bashi ne na kai hari kan fararen hula a ƙasashen da ke yaƙi da kungiyar tasu. Sai dai wasu majiyoyi daga gwamnatin na Faransa sun ce mutanen biyu da aka kashe mahaifiyar maharin ce da 'yar uwarsa. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka dora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Amurka ta bayyana a farkon watan nan cewa za ta dora harajin kaso 25 cikin 100 kan kayan China waɗanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 16. Bayan kaso 25 na cikin 100 da ta dora da fari kan kayan China wanda kuɗinsu ya kai dalar Amurka biliyan 34 a farkon watan Yuli. China kuma ta maida martani a dukkanin matakan, inda ita ma ta dora haraji daidai da wanda Amurkan ta dora mata. Ma'aikatar kasuwancin China ta fitar da sanarwa a yau, inda ta soki harajin da Amurka ta sanya. Tana mai cewa hakan ya sabawa dokar kungiyar cinikayyar duniya, kuma ta tabbatar da cewa za ta gabatar da ƙara a ƙarƙashin ɓangaren warware matsaloli na kungiyar. Sabon tsarin harajin ya fara aiki ne kwana ɗaya bayan da tawagogin ƙasashen biyu suka tattauna a birnin Washington kan warware matsalar, wanda shine zamansu na farko tun a watan Yuni. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kuɗin ɗaurin baki da aka ce ya yi ta hanyar lawyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kaɗan kafin zaben shugaban ƙasa, amma ya ce bai san da hakan ba a lokacin da abin ya auku. Sai daga baya na sani a cewarsa a wata hira da gidan talabijin ɗin Fox News. Tashar talabijin ɗin ta Fox News ta nuna kaɗan daga cikin tattaunawar da suka yi da shi a jiya Laraba, inda yana nuna cewa ba a yi amfani da kuɗaɗen kamfen wajen biyan matan biyu ba, waɗanda suka ce suna da alaƙa da shi. Cohen ya gaya wa mai shari'ar gwamnati a birnin New York a ranar Talata cewa ya biya matan biyu kuɗi domin yin tasiri a zaben, kuma shi Trump ɗin ne ya umarce sa da yin hakan. Sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders a yayin da take amsa tambayoyin yan jarida ranar Laraba ta ce shugaban kasar ba shi da hannu a wannan badakala. Kawai shaci fadin ne dan a ce yayi ƙarya a baya kan abin da ya sani game da biyan kudaden. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Afirka ta Kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter na cewa ana kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su. Shugaban ya rubuta a shafinsa na Twitter a yammacin Talata cewa ya saka sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya duba lamarin da ke faruwa a Afirka ta Kudu na kwace gonaki da kashe manoma. Bayanin da ya yi ya kasance na mai da martani ga sabon kudirin gonaki na shugaban kasar Cyril Ramaphosa. Gwamnatin Afirka ta Kudu ta mai da martani ga Trump din, inda ta ce ta yi Allah wadai da fahimtar da Trump ya yi wa lamarin. Hakan zai iya raba musu kan ƙasa ya kuma dawo musu da daɗin abin da ya faru a lokacin mulkin mallaka. A kwanakin nan ne dai shugaba Ramaphosa ya fitar da sanarwar cewa zai nemi gyare-gyare kan tsarin mulkin ƙasar, wanda zai ba da damar kwace gonaki daga masu su da kuma sake raba su ba tare da biyan diya ba. Rikicin siyasar da ke aukuwa a Australia ya girmama a yau Alhamis, inda jam'iyyar mulki ta rufe majalisar kasar bayan da Prime Minister Malcolm Turnbull ya rasa goyon bayan wani babban jigo a majalisa, abin da ya kawo kalubale ga mulkin shiga jam'iyyar.
To a gaida Hafsat dan mai soro da karanto labaran duniya. Kuma da labarin mabu da wannan babin da batun harkokin ilimi a jihar Katsina, inda gwamnatin jihar ta dauki matakan inganta tsarin da kuma karfafawa iyaye gwiwa su sa ƴaƴansu a makaranta. A cikin hirarsu da abokin aiki mu Usman Kabara, Salisu Lawal Kirau na ma'aikatar ilimi ta jihar ya bayyana alfanun shirin musayar ɗaliban sakandare tsakanin Najeriya da Amurka.
Wannan shiri kama yadda wasu mu suka sani duk shekara mukan yi shi, kuma kama wata yarjejeniya ce tsakanin gwamnatin jihar Katsina da kuma gwamnatin kasar Amurka cewa za a rika zuwa dauki yara yan secondary school bayan sun yi wata jarabawa an ga cancanta su sai a kuma zabe su don su shiga wani shiri wanda za su zo nan kasar Amurka su yi shekara guda. Shirin musaya ne na dalibai. To shi wannan shiri ba haka nan akan zabe yaro ba, sai wata kungiya mai zaman kanta wadda aka dora malhakin yin wannan daukar daliban wanda ake ce mai Iowa Resource for International Service wanda suke a nan kasar Amurka. Kan je su kai jarabawa a can, su suke yin jarabawai. Idan sun yi wannan jarabawa sai su zaɓi ɗalibai. Idan suka yi wannan jarabawai kusan wajen 500 da muka ba dama, muna da kamar shiyoyi 12 na ilimi na jihar Katsina. To mukan tura waɗannan jarabawa ga waɗannan shiyoyi ilimi guda 12 su zauna jarabawa kowace shiya ta zaɓo yara. Idan ta zaɓo yara sai su zo nan mu haɗa nan Katsina. Ita jarabawa da za a kawo ita wannan ta biyu wadda za a haɗa Katsina. Su suke kawo kuma turanci ne da lissahi kawai ake jarba yaro kan shi. Idan aka yi wannan sai mu turo musu ainihin takardun su gyara a nan. Idan suka gyara sai su aika mana ce to daga wanda ya ci maki kaza zuwa kaza an zabe shi zai je kuma ya je ya haɗu da wasu yaran a matakin ƙasa. Jihohi kamar 10-11 a arewacin Najeriya na san akwai su Kaduna, Kano, Bauchi, Gombe, Benue da Katsina da sauransu da Kebbi, Taraba duk suna yin wannan shi. So idan aka zo su kuma sai su je daga nan Amurka suka tashi su je can a zabo wata jiha wadda za a yi wannan inda sauran jihohi za su haɗu. Katsina ta amshi bakuncin jihohi haso biyu
don
ai wannan mun yi haso biyu. To idan aka wannan sai kuma su ƙara ba su wata jarabawa a nan take su yi wata jarabawa kashi kamar guda 2-3 bayan sun gama sannan sai a yi gana wasu da su. Inda muka shigo ciki ita jiha ita ke ɗaukar nauyin duk wasu abubuwan da suka shahi misali kula da lahiyar yaro idan an zabe shi dole a yi mai medical test ita jaha ita ke daukan nauyin yi masu abun takardun tahiya kamar shi passport da sauran da zuwa visa da sauransu ita ke daukan nauyin da abubuwan sannan a dauki nauyin su kuma tafiye-tafiyen da za a yi iyaka sai mu kawo su a ranar tafiya idan lokaci yayi a kawo su a airport to daga nan su kuma kasa Amurka ita za ta dauki nauyin basu kudin ticket na zuwa da dawowa Amurka sannan kuma su zo nan wurin su zauna kusan yanzu muna da yara kamar 12 da suka amfana da wannan shiri a jarka tsana kuma ciki akwai yaran da suke daga makarantar gwamnati akwai kuma da suke daga makaranta mai zaman kanta to abinda muka gani bisa ainihin dabi'oyin su da kuma ci gaban su a ilmance tsakanin da Allah abin yabawa ne kware da gaske domin cikin hudin nan nake maka magana dukkan su hudin nan da suka zo jarba su ta jam wanda akan yi a jar a Nigeria yawa dukkan sun samu maki 200 zuwa sama akwai wanda yake 260 230 da sauransu na biyu jarba da suka yi ta Neco da WAEC da wato SSC dukkan su ba wanda bai samu credit taran nan ma da ake bukata
akalla
banda wannan kuma wasu ma har da irin distinction akwai me dan daya daga cikin su wanda ya zarra tsakanin da Allah muna yaba kwarai da gaske kuma mun ji dadi ya samu kusan A guda kusan 5 ya samu ma samun shiga makarantar Usman Dankwali University sun ba shi zai karanta aikin licenciya ta medicine MBBS
Salisu Lawal Kirau jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimin jihar Katsina a hiransu da Usman Kabara. Ranar 23 ga watan nan na Agusta kowace shekara rana ce da cibiyar raya al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da kawo ƙarshen cinikin bayi da aka yi shekaru aru-aru ana yi waɗanda suka gabata. Muhimmancin wannan rana kuma shine nuna illar cinikin bayi da kuma hana aukuwarsa a nan gaba. Wakilinmu a birnin Lagos, Babangida Jibril ya yi nazarin wannan rana ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
A cewar Majalisar ta Ɗinkin Duniya da wannan rana zai baiwa al'ummar duniya yin tunani mai zurfi na irin wannan ukuba da wasu al'umma ko bil'adama daga nahiyar Afirka suka samu kansu a ciki a wancan lokaci da ake kwasan su ana sayar da su a matsayin bayi ga Turawa na 'yan mulkin mallaka. An da ya fara gudanar da wannan biki ne a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1998 a ƙasar Haiti. Da ke yankin Amurka a yanda kuma aka gudanar da makamancin wannan biki a ƙasar Senegal a ranar 23 ga watan Agustan shekarar 1999 a duk rana mai kamar ta yau da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa ilimi kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO na shirya tarurruka tare da haɗin gwiwar ƙasashe na duniya daban-daban musamman ma dai na nahiyar Afirka da Amurka domin gabatar da tarihi da ke kunshe da cinikin na bayi. Garin Badagry dai a jihar Lagos na ɗaya daga cikin cibiyoyi ko sansanoni na hada-hadar bayi a wancan lokaci. Kuma Hajiya Amina Ogbolo, yar asalin wannan gari na Badagry ne, kuma ta min ƙarin haske game da tarihin na cinikin bayi.
Su je gona tun da safe zuwa dare ba abinci. An rufe musu baki akwai makulli da aka abun ana budi ana yi musu ana kulle bakin su da makulli so kuma ana ma chain din su da annu su kar su gudu kamar nene komai duk an yi musu abubuwa ba dadi wallahi mu dai da muke duniya yanzu mu gode ma Allah kar Allah ya samu gairu wannan abun kuma mu ji dadi wayansu
to sai dai kuma a yanda Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashen duniya ke gudanar da irin wayannan bukukuwa da nufin tunasarwa na baya game da illar da ke tattare da cinikin na baya. Za a iya cewa cinikin na bayi na neman kunno kai ta wani fuska daban inda ɗimbin matasa musamman ma dai nahiyar Afirka ke ƙaura zuwa ƙasashen yammacin Turai da Amurka ta hanyoyi masu hatsari da ya kama da na cinikin bayi a wayancan shekaru da suka gabata wato dai ratsawa ta Hamadar Sahara kuma a nemi tsallakawa tekun Mediterranean lamarin da kuma ke haifar da hasarar rayuka na ɗimbin matasa. Mrs. Ebike Dabre mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara ne akan harkokin kasashen waje.
Government is working at that. See these Africans coming to Africa and you see some trying to escape through the and the diet. So we have to continue their awareness that it's not worth it. It's not worth it. And by the time you're looking for a greener pasture, it's not green now, you know, be home. So my appeal to those dying along the seas that it is not worth it. You know, it is just not worth it.
Abiki Dabre ta ce ko kadan bai dace ba a ce yan Afirka na tsallakawa hamadar Sahara zuwa yankin Turai ta Mediterranean al'amarin da ke haifar da mutuwansu na ganin kamata yayi su zauna a cikin gida domin koyi da bakaken fata da aka haifa a irin wayancan kasashe da ke dawowa nahiyar Afirka domin taimaka mata wajen ci gaba. Gwamnati na iya bakin kokarinta na ganin an kawo karshen irin wannan hijira da matasa ke yi. To sai dai kuma duk da irin waɗannan matakai da gwamnatocin ke ɗauka da kuma wayar da kai game da illar da ke tattare da irin wannan tafiya da kuma cinikin na bayi, har yanzu wasu 'yan Najeriya na ci gaba da yin harma na ganin sun tsallaka hamadar Sahara da kuma tekun na Mediterranean domin isa Turai, kamar da wannan malami da baya so na ambaci sunansa ya shaida mani.
Ya kasani ne na yadda Allah kuma ni namiji ne, dole mike da rayuwana dan ina son zama wani abu dan Allah ya ji, saboda ina da mutane a can da yawa wanda za su sani a hanya da najecen su, sai ga na ci cewa ina son jecen din.
Baban ya jibrin murai Amurka daga Lagos.
Allah hada kan mu a fere kan mu sojuna manufar mu anan da mutangana.
To a gaida baban gida kada dai ku shafa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda yanzu agogo ma nan Washington ke cewa karfe 10:11 da kusan minti 16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Malam Sambo Jibril Sambo Jada ya fara yin tambayoyinsa, to amma dan majalisa Abdulrazak Namdas, shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, bai ida ba shi ansa ba saboda ƙurewar lokaci. A saboda haka ga Malam Sambo Jibril Sambo Jada nan da sauran tambayoyin nasa.
Sai kuma tambayar na gaba, magana abin da ya shafi kasafin kuɗi har yanzu, akwai abin da budget sannan kan menene difference tsakanin budget da kuma supplementary budget, bayan majalisa suka sa hannu suka lisa fadar shugaban kasa sannan shugaban kasa ya sake tura wani kwana kira supplementary budget, to shi kuma menene bambanci wannan da wancan kuma?
Ya riga ya bada ansa, ka ba wani ya yi tambaya, in ba ka da wata tambaya.
Ok, to shi kenan.
Wa alaikum salam.
Alaikum da fatan alkhairi.
To
ni da hidu wannan daga nan Abuja. Amma ta farko ana zargin ministan kudi akan da jebin takarda, kuma a san da majalisa ba ta yi bincike kuma ba ta yi bincike a dangane abu da fiye magana.
Kana nufin majalisa tana da hurumin ta yi tambaya ta yi bincike ne ko kuwa? To ka gama tambaya?
Eh, tambaya ta biyu.
To
inda majalisa ta abin ya yi,
wallahi maganan ka tana dauke a malam, ko waya ce ko kuma kai kake dauke, me ya tambayar sake yi na biyu din nan? Aji magana. Wa alaikum salam. Shi ba a jin shi.
Eh, hadi yana yi take waya na sai tambayar ka abin da yake nufi a nan shi ne hadi, yake tunda majalisa nan ta zo ta takwas, majalisa zuwa ta takwas kenan da ta zo rigima suke tsakanin su da fadar shugaban kasa, shin me ya musabbabin bayyana rigima tun farkon zuwa har zuwa yanzu?
Ta ce tambayar shi ta biyu.
Me ya musabbabin wannan rigima?
To ita ce
tambayar shi hadiya
ta biyu din kenan, ko to bari a bashi
na fahimci. Na fahimci. Ita ce ta biyu hadiya.
To
to magana na kuɗi, a gaskiya ba mu sa baki ba, dalili kuma ina mai kaman haka. A jarida ne, ana kiranta online media, wata jarida ne ta yi rubutu a kan cewa ita ministan finance ba tana da, an zarge ta da cewa
NYSC certificate na ma'ana certificate na bautan kasa ba ta yi ba, ta yi kodin nashi ma'ana kamar
ta yi na jebu
ta yi na jebu. So mu ita ma'aikatan NYSC wato bautan kasa su kansu ba su fito sun faɗi magana ɗaya akan wannan zargin ba. Abinda suka iya faɗa cewa an taɓa rubuto cewa a bata wato certificate na exemption da ake faɗa, amma suna kan bincike har yanzu ba su karantar ba. To ita minista ba ta fito ta karyata maganan ba. Abinda muka ji da jaridu cewa take ai wayansu ne suka je suka yi abun a aike su je su yi, so ba ita ta yi ba. To wannan muna jira inda ma'aikatan bautan kasa sun fito sun ce gaskiya ne wannan takardar da buce. To kin dan a nan ne ya kamata mu ɗauki mataki. To ba mu so mu riga malam masallaci, don ko da ne za mu yi bincike za mu rubuta a kira su fannin bautan kasa da ce ya. Sai dai abin da muke jira in an daɗe ba kawo ba, a nan ne kuma za mu kira ke kuke jira bari mu ji ta bakin ku, ya sa ba ku ba da ansa ba. Amma tun da lokaci ba ta wuce ba, tun da sun ce za su yi, ya kamata ne mu ɗan saurare su mu ji ta bakin su kafin nan da fito mu wani magana. Kana ga kamar muna da wata intervention da ba, amma in an ci gaba da zama ba su kawo ansa ba, to ina maka shaida cewa za mu yi fito mu yi magana kan wannan. Number two, magana da mutakirin bangaren dattazuwa da mu da nufin dokoki dole ne a samu rashin fahimta wannan mutane su yarda da wannan. An dace kasan nan tana wani mulkin soja kusan shekaru 20 da wani abu, Allah ka halitta sojoji. To lokacin mulkin soja ba a samun bangaren majalisar dokoki, za a samu bangaren shari'a da bangaren kuma ta dattazuwa. To wannan bangare na dokoki sabuwar bangare ne, mutane ba su fahimce shi sosai yadda aka fi fahimtar zakasuwa da fannin shari'a ba. Don haka mutane dole za a riga samu san matsala, don yadda kundin tsarin mulki ta nuna mana cewa dole ne muna dan aiki da bangarorin duka uku, ma'ana shari'a, zakasuwa da dokoki. Amma akwai inda suna da dama hurumi mai tamba da sauransu. To wata rana in ka nuna kamar ba ka yarda da abun ba bangaren zakar shi kai ba, daga mu a majalisa in mun fito mun ce wannan abun ba daidai ba, wani su sai su yi saurari su ce wayannan mutane ba su son shugaban kasa ya ci ya yi mulki ta cikin shari, suna so ne kawai su bata tafiyar nan su yi prostrating ta cikin da sauransu. Amma ya kamata a sani muna da hulumi, dole ne mu yi tambaya in wannan abin ba daidai ba, dole mu yi wannan tambaya ko ba mu ba ko wanda zai zo gobe a majalisa wannan hurumin tana nan. Amma in an samu zaman lafiya tsakanin majalisar dokoki da dattawa ba ku taɓa jin su ba, ba wani magana, to 'yan Najeriya ma su damu. Don ba daidai ba ne a ce a yi mulki kusan shekaru da yawa ba a ɗan samu yaya me ke faruwa, in ya kamata a yi tunanin wani abu na tafiya wanda ba daidai ba. To don haka ba dole ne a yi da faɗin fada ba, amma dole ne a yi tambaya. Ba wanda zai so ya ce wai doka ya ba shi dama yi abu kuma a ce kar yi, to shi ne a wata rana abin da yake samun rikin fahimta. Amma za a zo a ci gaba, in an jima ana wannan demokradiyya za a zo a samu sauki, wannan zai wuce.
To malami na gaba bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Walaikum salam.
Me magana baban Fatima binta baban Aliyu Al-Azhar, mazanni karamar hukumar Karo jihar Nasarawa. Ya ina wa babban bako sanda zuwa wannan fili mai tarin albarka na sai bango ya tsage. Tambaya ta farko ita ce kamar haka, yayi ina matsayin majalisa game da wannan kuɗin da aka samu a bata ya ajiye a banki a Switzerland, wadda shi ne girma shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari yana cewa idan ƙasa za ta ba da wannan kuɗi
kuma na dau alkoli ba a raba sabili da hali da ake ciki. Majalisa kuma tana cewa a ɗauki kuɗi kuma a kai kamfanin a jakuka, ina matsayin majalisa ta kwana wannan lamarin? Kuma me yasa ita majalisa wani sashi kuma in ta tashi duk matsalolin da ke gaban talakawa ba ita take ba sai ta koma na kanta? Kwanan baya a nan za a cire kuɗi a sai wasu mukamai sabili da ayyaki tsagera ɗin tawaye, sun kuma suka ce ba za su yadda ba. Ko me yake kawo irin hakan?
Ƙorashin
kishi da
al'umma ne, ohun gamsari ba. Kashi baban Fatima Binta baban Aliyu, ga shi ka yi tambayoyinka amma lokaci ya karato. A saboda haka, kada ka ci amsar da shugaban kwamitin yaɗa labarai na Majalisar Wakilan Najeriya, ɗan Majalisa Abdulrazak Namdas zai baka a makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri ke cewa a huta lafiya.
To a gaida Jummai Ali da bakon nata sai a kasance da ita mako mai zuwa. Ga Safinatu Sodangi da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Gambo Bara'u Fatuskum. Yace salam gidan rediyon Hausa na muryar Amurka, ku mika min sako na wajen wasu daga cikin shugabanninmu na yankin Zombi da kuma uwa uba garinmu na Fatuskum, da cewa ya kamata mu dawo mu hada kanmu Hausa Fulani da Zimawa da Kare da Bulewa. Wallahi waɗannan kabilu namu suna da kima daraja a gare mu. Ya kamata shugabanni su yi kokari ganin sun hada kanmu, mun zama tsintsiya daya madaurinmu daya. Saboda abin takeici yanzu, idan kai ba dan kabila ta bane, duk iyawarka da kwarewarka a wajen aiki ba za ka samu wani matsayi da ya cancanta da kai ba saboda kabilanci. Dan haka wallahi batun ci gaban gari sai dai mu gani a wasu garuruwa idan har mu gyara ba. Da fatan shugabanninmu za su ji irin waɗannan koki namu. Assalamu alaikum muryar Amurka, ina yi wa dukkanin ma'aikatan ku barka da sallah. Dan Allah ku bani dama ne kira gwamnatin jihar Lagos da ya kamata ta yi karatun tanatsu akan gindaya dokar hana shiga jihar ba tare da katin ɗan ƙasa ba ko katin zaɓe, domin Najeriya ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya. Sako daga Aminu Adamu, Malam Maduri, jihar Jigawa.
Safinatu Sodangi da kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu ƙarƙare ga Hafsat da Tishi muhimman kanunsu.
Sa rayukan su kana ɗaya ya samu mummunar rauni a wani hari da aka yi amfani da wuka a yau Alhamis a wajen birnin garin Paris. Lamarin ya auku ne a Trappist da ke wajen Paris ɗin wanda ke yammacin babban birnin Faransa, inda a cewar wani ma'aikacin ƙaramar hukuma ya 'yan sanda sun samu nasarar kashe wanda ya kai harin. Wasu sabbin matakan harajin ramuwar gayya da Amurka da China suka dora a kan kayayyakin junansu sun fara aiki a yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya maida martani kan batun biyan kudin daurin baki da aka ce yayi ta hanyar lauyansa Michael Cohen a shekarar 2016, kwanaki kadan kafin zaben shugaban kasa, amma ya ce bai san sanda hakan ya faru ba. Afirka ta Kudu na zargin shugaban Amurka Donald Trump da ingiza matsalar wariyar launin fata a bayanin da ya yi a shafinsa na Twitter, cewa an kwacewa fararen fata gonakinsu tare da kashe su.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da dare ku je mu da wani sabon shiri wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan shawarar da mataimakin shugaban Majalisar Dattijan Najeriya Ike Ikweremadu ya bayar cewa a koma wa'adi ɗaya na shekaru shida a mulkin gwamnoni da shugaban ƙasa maimakon wa'adi biyu na shekaru huɗu da ake bi yanzu. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi a wayoyinku na salula, dandalin VOA da Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro,
ni alheri ke muku fata alheri da dukkan tawagar da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe da Daula da kuma Usman za su gabatar.